الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رانا تاء الخميس شابيوغا وتن شوال shekara ta 1441 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da 4 ga watan 6 shekara ta 2020 zamu fara karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Takhmisul Qasa'id al-Wutriyya wanda yafi shahara da al-wutriyat shi wannan littafi shi ma dai yabo ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda an rubuta shi kusan tun karni 7 ma da suka gabata da daddin littafi ne illa malamin da yayi masa takhmisi shi ya zo daga baya-baya ana kiransa al-warraqu wanda za mu ga sunan shi a ƙarshen littafin asalin littafin baya da takhmisi wanda shi marubuci ya rubuta littafin a kansa takhmisi shi ne ka samu kasida a rubuta mai ainihin baiti mai dango guda biyu dango na farko wanda ake kira sadrul bait da kuma dango na biyu na ƙarshe wanda ake kira ajazul bait to shine sai ka zo daga baya kai kuma sai ka dauki wannan kasida din dukkanin dango guda hudu wanda baitoci guda biyu kenan to sai ka ƙara dango guda sai su zama biyar wanda wannan shi ake kira takhmis to abinda yasa aka kira ta al-wutriyya ko al-wutriyat bil jam in kace al-wutriyya shine jam'i mafradi nisba ne zuwa ga al-witr ko al-watar shine abu dai ko kuma wanda yake mara idan kuma kace al-wutriyat sai ya zan jam'i kenan mun da yasa saboda yayi amfani da huruful mu'jam shine huruful hijaiyya ya fara tun daga harafin farko sai ya kawo baiti 21 sannan sai ya shiga harafi na biyu shine harful ba shi ma ya kawo baiti 21 haka ya ci gaba da kasida dan har zuwa ƙarshe to shi yasa aka kira ta da al-wutriyat saboda baitocin nata mara ne in an koma zuwa ga huruful mu'jam saboda yabo ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallam idan mutum zai shiga abin nan 20 ne to idan ya karanta wannan littafi zai ji sauki kwarai da gaske za su ga kamar kusan duk da ba malami ɗaya rubuta su ba amma kuma tsarin nasu kamar tafiyar guda ce tumale fara da cewa bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman bada'tu bi dhikrillahi madhiham muqaddama wa usni bihamdillahi shukran mu'azzama وأختم قولي بالصلاة وإنما أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء علاما له أعلى العلا متوبأ نبي له في حضرة القدس ومنزل نبي له في حضرة القدس منزل وحجابه الأملاك وهو مبجل أتى آخرا في بعثه وهو أول أقيم مقاما لم يكن فيه مرسل وأمست له حجب الجلال توطأ ترقى جميع الحجب وترقى جميع الحجب واخترق السنا وصلى بأملاك السماوات معلنا وسار إلى حجب الجلال وما ونا إلى العرش والكرسي أحمد قدنا ونورهما من نوره يتلألأ
يتي رسول الله zabu fara wannan kasida mai albarka ko wannan qasaid kasidodi da yawa ar-rahim wanda yake mai cikakkiyar rahama lafazin ar-rahman wato mai cikakkiyar rahama ar-rahim mai cikakken jinkai sallallahu ko wa sallallahu Allah shi salati ala sayidina akan shugaban mu Muhammadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi da kuma iyalan gida annabi Muhammad wa ashabihi da sahabbansa wa sallama Allah shi aminci tasliman aminci wanda yake mai girma yace bada'atu ina mai farawa bi zikrillahi tare da ambaton Allah marhan yabon da zan yi a cikin wannan qasaid din to kamin in shiga yabon to zan fara da ambatar Allah subhanahu wa ta'ala da zikirin Allah madaukakin sarki saboda yayi tawassuli da wannan ya nemi kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala da yabon da zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ya samu karbuwa a wurin Allah to shine yace bada'atu bi zikrillah zan fara da ambaton Allah madahan akan yabon da zan yi muqaddama wanda wannan ambaton Allah zai zama abin gabatarwa zai zama kamar muqaddima zai zama abin gabatarwa sannan yabo yayi ni ya biyo baya wanda wannan kuma aiki ne na magabata wanda zamu ga hatta khutbatul haja da annabi sallallahu alaihi wasallama yake innal hamdalillah kaga ambaton Allah ya fara nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru sai bayan an gama da karshe sai kaje annabi ya ce amma ba'du sannan abinda zai biyo baya biyo baya to kaga wannan sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kamar da ya tabbata hadisin Abdullahi dan Mas'ud a cikin Sunan Nasa'i da isnadi sahihi wa usni bihamdillah sannan zan yi yabo tare da gode ma Allah subhanahu wa ta'ala shukran saboda godiya dama an ce almadhu shine yabon sifofin wani shake kira almarhu a larabci ka yabi mutun da wasu sifofi ko wasu ayyuka ko wasu halaye to wannan ana kiransa almarhu shi kuma as-sana as-sana shi ma dai yabo ne bambancin shi da almarhu shi almarhu ta iya yiwa sifofin sun tabbata ga wanda kake yabo din yana yiwa wasu sifofin ko basu tabbata ba kawai dai kana son ka kamba ba shi ne ka gida dashi to shi yasa ka ambaci wasu abubuwa wanda zaka yi ta ganin shi a biyat na ainihin larabawa sai kaga ana ta kamanta abubuwa da wasu ababe ba dan mutun ya kai ga wannan matsayi ba kaji an ce anta kashamsi fiddiyai wa in ja wastakiwa na samai ai kai kamar rana ne wajen haske kaga wannan ai mubalaga ne tashbihi ne kawai to wannan duk ana kiransa almadhu amma shi afana shine suka ce shine ka yabi mutun da abin da yake a kansa, wanda duk abin da zaka faɗa ya dace da shi, wanda galibi ba awa kowa shi in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Wa in kana duk da ana iya wa wani ba laifi bane, amma mafi yawan abin da yafi tahowa to an fi yin shi ga Allah madaukakin sarki, amma hatta ga sauran bayi ana yanzu sai dai dole duk abin da zaka faɗa ba zai kauce mu shari'a ba, ko ba zai zama na ƙarya ba, yanzan ya tabbata abin nan ga ainihin shi wannan da kake yabo din mu'azzama. Kuma wannan godiyan da zan yi yana abin girmamawa. Wa akhtimu qawli, zan cika zance na bis salati, tare da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama. Wa innama, abin sani kawai adatu hasrin, wal hasru isbatul mazkuri wa nafyu isbatul hukumi ala al-mazkuri wa nafyuhu amma adahu, wala shakki kira al-hasr shine ka tabbatar da hukunci akan abin da ka ambata, da kuma kore hukuncin da ga duk abin da bai shiga cikin wannan abin da ka ambata ba. An gane? To shakki kira al-hasr ko al-qasr ko al-ikhtisas, duka ana kira ita innama adatu hasrin, adatu ikhtisasin, adatu qasrin, saboda kana kokarin takaita hukunci akan abinda ka ambata, kuma kana kokarin kore wannan hukunci ga abinda baka ambata ba. Da aka ce innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, kadai waɗanda ke jin tsoron Allah daga cikin bayinsa sune al-ulama'u, malamai. To anan sai muka fahimci kenan duk wanda ba malami ba ba zai ji tsoron Allah ba. To haka duk wanda baya cikin al-ulama to baya da zai ka same shi da khashiya da tsoro ga ubangijinsa. Shi yasa aka kira ta adatu hasrin ko qasrin wa ikhtisasin, saboda ka keɓance khashiya gawa ga malamai. To keɓance ta gare su yana ishara akan kore khashiya din ga duk wani wanda baya cikin sahun malamai. Usalli, ina yin salati salatan, salati mai girma, tamla'ul arda, wanda ta cika ƙasa, wassama da kuma sama, asalinsa wassama'i ne, amma sai aka share hamza saboda wazani, saboda can ya ce wa innama, ba wa innama a yace ba, wa innama, to yanzu dole kuma ƙarshen baitin ya zama wassama, sai a shafe hamza din. Gawa nake salati ala akan wannan da man, wannan da lahu mutabawwa'u, yana da wurin zama a alal ula, a can mafi daukakar darajoji shine aljanna firdausi, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya gina masa gida da zai zauna, an gane, wanda gidan nasa yana kolin kololuwa, yana saman daraja akan kowace irin daraja. To gare shi nake salati ba ga wani ba. Kai in baka san shi ba nabiyyu, wani irin annabi ne, sun ce yakan iya zuwa da ma'anar ala wazni fa'il ko ala wazni maf'ul. Nabi daga annaba'u ne, an kira nabiyyu nabiyyu saboda yukhbiru anillahi subhanahu wa ta'ala, saboda yana ba da labari daga wa, daga Allah madaukakin sarki. Saboda haka da yawa wasu ahkam da wasu ababe ta hanyar shi mun ka san su, shi yasa yazo da alqur'ani, qur'anin ne yana dauke da ababe daban-daban, ba dan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba, ai ba za mu san labarin Adawa da Samudawa, su Fir'auna, su waye-waye, annabawa irin su annabi Musa, annabi Isa, annabi Shu'aib da sauransu, in ba dan da annabi duk ba za mu san su ba. To shi yasa aka kira shi nabiyyu. ko kuma ya zan ala wazni maf'ul sai zan munabba'un kina ana bashi labari ma'ana ane masa wahayi to duka kalman nabiyun tana iya dauka an gane kakan ce nabiyun kana iya cewa nabiyun duka wajahi ne na larabci lahu yana da manzilun masauki fi hadratil qudusi ga halara mai tsarki shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala zai iya daukar yana nufin lokacin da aka yi mi'raji da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya je fadan Allah ko kuma yana ya dauka aljanna yake nufi hadratul qudus zai daukar fadar ubangiji mai tsarki in an ce hadara shine fada alqudus shine tsarki abinda aka tsalkake to annabi sallallahu alaihi wasallama yana da masauki a can wanda ba wani mutum a duniya wanda ya taba samu wannan masauki hatta mala'ikun Allah yace wa hujjabuhu masu gadin sa kaba a ce dogarawa masu yi mai security masu yi mai esco sune hujjab masu gadi al'amlaku sune mala'iku su suka raka shi tun daga ainihin sama ta farko har zuwa ta bakwai har zuwa inda iya an kalakatar da su haka suka ce mala'ikun sama ta ɗaya suka raka shi zuwa sama ta biyu sai suka koma ta biyu mala'ikun ta suka raka shi zuwa sama ta uku sai suka dawo ta uku haka har annabi ya je saman bakwai da aka je saman bakwai to daga nan mala'iku an riga an abin nan dinsu sai rage daga shi sai mala'ika jibril shi ko mala'ika jibril ana zuwa sidratul muntaha sai ce to ni ban taba wuce nan ba kuma nan aka yi min izini in tsaya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya isa an ce ya wuce abubuwa daban-daban to shine yace wa hujjabuhu masu rakiya masu kariyarsa masu gadin sa al-amlaku mala'iku ne jam'u malak al-amlaku jam'u qilla ne wa hawa andan shi zai fi dacewa da wazani wa hawa mubajjalu ba wa huwa ba to da haka hawun din daure ta za a yi wa hawa shi annabi sallallahu alaihi wasallama mubajjalu yana abin girmamawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ata akhiran annabi ya zo a ƙarshen zamani aga sai da Allah ya turo annabawa da manzanni kakab sannan aka turowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fi ba'sihi wajen aiko shi amma wa huwa awwal a wajen daraja kuma shine na farko a wajen daraja da kima da falala to shine na farko akan kowane irin annabi ko kima an tsayar da annabi sallallahu alaihi wasallama maqaman wani irin matsayi shine fadar Allah subhanahu wataala wanda mursal wani manzo abin aikowa lam yakun fihi bai taba tsayawa a wannan matsaya ba ba wani manzo da aka taba bada labari cewa ya je har fadar Allah subhanahu wataala babu to amma annabi shi ya samu isa wannan wuri wa amsat lahu hujubul jalal tuwaqau yace wa amsat hujubul jalal rufi rufi na girma shine rufin sama ta 1 da rufin sama ta 2 da rufin sama ta 3 to suka kasance lahu ga annabi sallallahu alaihi wasallama tuwaqa wa ana taka shi aka takar da shi rufin sama ta 1 aka takar da shi rufin sama ta 2 aka takar da shi rufin sama ta har zuwa ta ƙarshe zai iya daukar hujubul jalal kuma yana iya daukar shinfidu na fadar ubangiji shinfidin girma da daraja aka takar da annabi sallallahu alaihi wasallama akan su duk zai iya dauka an gane don kalmar hujub jam'u hijab jam'u hijab hujub ala wazni fa'l jam'u al-kasarani zai iya daukar in an ce hijab dai shamaki kaga rufin sama ta dai shamaki ne akan da biyu rufin sama ta bi shi ma shamaki ne akan ta uku haka su ma shimfidu da aka shimfida ana kiran su shi ma hijabi ne don za su abinda ai hijabi shine abinda zai kare maka ganin wani abu to idan ka shimfida shimfida ga kasa sai shimfida ta kare ma ganin abinda a kasa to zai ya daukar annabi sallallahu alaihi wasallama a hujbul jalal bi iskanil jin hujbul jalal ala wazni fa'l hujbul jalal shimfidu na girma da daraja wa amsat lahu suka kasance gare shi tuwaqqa'u ana taka shi wanda ita ma kaga wannan falalaji ba wanda ya taba taka shimfida ta fadar ubangiji in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba yace taraqqa annabi ya hau jami'a dukkanin alhujbi shimfidu ko rufin sammai dukansu sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau rufin sama ta dai ya tsallaka ta biyu ya tsallaka ta uku har zuwa ta bakwai sallallahu alaihi wa sallam wa khtaraqa sana kuma annabi ya keta wani irin haske wanda ba wanda ya taba keta shi wanda nan ne wasu ke jayayya kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah tun daga shi an ce wa khtaraqa sana to kuma dama wannan hasken shine ashamaki tsakanin halittu da ubangiji shike sa ba a ganin Allah to suka ce tunda an ce annabi ya keta haske to kenan ya ga Allah wannan an samu sabani tun zamanin sahabbai sun kasu kashi biyu akwai masu ganin kashi uku akwai bangaren da ke ganin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ido da ido a zatin sa bisa yadda yake akwai masu wannan fahimta cikin sahabbai akwai masu ganin a haske ya gani hasken da ya gani amma zatin ubangiji bai ganshi ba akwai wannan mazhaba dai akwai masu ganin ya ga Allah amma da zuciyarsa ba da ido ba tunda shi ya fada wa inda amine ne la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar saboda haka ya gani da zuciyarsa wasu suka kore gaba ɗaya shine mazhaba ta hudu wanda kusan al-Asha'ira da al-Mu'tazila akan ta suke da sauran dai al-firqul bid'iyya bangarori na yan bid'a su sun ce kwata kwata bai gani Allah da su sun kore ganin Allah mutlaqan sun ce koda an mutu ba za a ga Allah ba da haka duk wasu nususu da suka zo tun daga ayoyin alqur'ani ila rabbiha nazira sai su yi tawili sai su yi ai nazira an kace kalmar nazira zai iya daukan masu tunani a ganin nan nazar tunani na kwakwalwa ba wai gani ba gani da ido ba to sai malamai da suka ce a tsaye kun samu matsala dama kalmar nazur duk sanda ta yi ta'addi da ila to gani ake nufi na ido nazartu ila kaza to gani kenan duk sanda kalmar nazur ta yi ta'addi tunda an ce ila rabbiha nazira inda tunane ne kamar yadda ku kuka faɗa to sai dai a ce fi rabbiha nazira sai ya ta'addi da fi an gani duk sanda nazara ta zo da ma'anar fi to tunane ne saboda haka kalmar nazuru takan zo da halaye kusan guda uku takan yi ta'addi da ila wani lokaci in ta yi ta'addi da ila kallo na ido in ta yi ta'addi da fi tunane na hankali an gani tunane na hankali sannan takan zo haka nan tayi ta'addi babu wani harafi to wannan shi kuma takan zo da ma'ana al-ilmu kama fadin Allah ta'ala alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil tara nan bi ma'ana ta'alam alam ta'alam baka sani ba tarka ce baka gani ba dan ko da an kai abin annabi ma baya duniya to kaga ba gani Allah ke nufi innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba innahum yarawnahu nan yarawnahu ay ya'lamunahu su suna sanin cewa kiyama ba'ida nesa take ko kuma sakamakon da ake gaya musu in ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ba nesa suke kalabin nan ganin sa su a ilimin su abin nesa yake Allah ya ce wa narahu qariba mu ko muna sane da cewa kusa yake kaga duka nan bai yi ta'addi la bi ila wala bifi azhinta fishe su aka maida musu martani cewa a ila rabbiha nazira gani ne na ido amma wannan sai aljanna amma a duniya duka malamai sun yi ittifaki akan cewa ba a ganin Allah da ido in banda gulatun sufiya akwai wanda suka wuce gona da iri wajen sufanci su sun ce ana ganin Allah da ido irin su Ibn Arabi At-Ta'i irin su Ibn al-Farid irin su Ibn Faris su sun yi rubuce Ibn Arabi At-Ta'i yana da littafi Hususul Hikam ce ana iya ganin Allah a duniya da ido shi ma Sheikh Ibrahim Iyas ya rubuta littafi As-Sirrul Akbar wa An-Nurul Abhar shi ma ya tabbatar da ana ganin Allah da ido a duniya haka cikin Kashful Ilbas yayi wannan bayani amma su ahli sunna wal jama'a sun yi ijma'i sun yi ittifaki tun daga na farkon su har na yanzu akan cewa a duniya ba wani mutum da zai iya ganin Allah babu shi a aljanna za a ga Allah to shi yasa da masu ahli sunna tsakiya suke kun ga ba sa cikin mu'tazila sannan a lahira sun rabu da mu'tazila sannan su da su sun kore gaba ɗaya mutlaqan sun ce da duniyar da lahira duka ba a ganin Allah sannan ba sa cikin kuma gulatu sufiya su kuma sun tabbatar da ko ina ana ganin Allah su kuma ahli sunna sai suka yi tafsiri wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata to wannan shine tsakiya eh yawa suka ce to a duniya ba za a ganshi ba amma a lahira za a ganshi kuma wannan shine nusus nasoshi na alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar wannan shine abin da ya tabbata ya zama wajibi ga kowane musulmi a shi yadda da shi abu na hudu sai ganin Allah a mafalki to wannan shi ma da yawa cikin ahlus sunna wal jama'a sun tabbatar da wannan mutum zai iya mafalki ga Allah wannan ya tabbata kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi maganganu da dama a littafin sa Majmu'ul Fatawa wurare daban-daban sannan a littafin sa Qa'idatun Jalila fi Tawassul wal Wasila can ma ya maimaita ire-iren wa'annan bayanai haka albajirinsa Ibn al-Qayyim shi ma ya yi wannan rubuce-rubuce a littattafansa daban-daban kamar Hadil Arwah shi ma ya yi wa'annan maganganu to Allah ta'ala ya taimaka to in dai an samu wannan littattafai za a ga za a ga abubuwa insha Allah a fidda kuɗi a sai littattafai to wannan shi ne yake faɗa taraqqa jami'al hujbi wa ikhtaraqa sana to da haka da kaji mutun ya ce ma annabi ya ga Allah to dama matsala ce an riga ai sabani akan ta an gane ko in muka duba tafsirul qur'an al-azim na al-hafiz ibn kasir a farko suratul najmi yayi dogon bayani ya kawo duka ra'ayoyin gaba daya a mujalladin sa na hudu bugun da aka buga a mujallade guda hudu to zamu ga yayi dogon bayani akai to anan duka ya kawo ra'ayoyin amma abin da ya tafi akai kuma wanda shine yafi inganci cewa annabi bai ga Allah da idanunsa ba. Ina fatar an gane. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai ga Allah ba dan ba nasi karar da ya tabbatar da haka. Shi yasa sunan Aisha suka kore. Ya tsala cikin masu koriya kamar yadda yazo a cikin Sahih Muslim. Ita ta kore cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama bai ga Allah. Shi Abdullahi da Abbas akwai riwaya biyu. Wata riwaya mutlakan yakan bada fatawa cewa Annabi ya ga Allah. Akwai riwayar da kuma yake cewa ya ga haske ne bai ga Allah ba. Ina fatar an gane. Saboda haka mazhaba ne mafi ƙarfi, mafi girman dalili shine Annabi sallallahu alaihi wasallam bai tabbata ya ga Allah da idanunsa ba a lokacin da aka yi mi'raji da shi. Ina fatar an fahimta. Amma ya ga haske, ya ga halittu, ya ga ayoyi daban-daban kamar yadda Qur'ani ya ambata. To shi ma dai in an koma zuwa ga wannan littafin za a samu ƙarin bayani sosai, tafsiru القرآن العظيم لا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وصلى بأملاك السماوات وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ياي صلى بأملاك تارد ملائكه أملاك السماوات ملائك سما تعيد أبا ملائك أكسا سليم أصدوتي سليم أصدوتي أبا أسلي دك ملائك أسمسك amma inda ke duci suna muraqabar halittu to sun suna nan ma ilhizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lahum mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi. To wannan a tafsirin malaman da suka ce mu'aqqibatu mala'iku ake nufi, to su ne masu duci, su ma saukowa suke yi. In suka sauko suka yi abinda suke yi a yini su koma, akwai wanda za su zo su kuma da yamma, su kuma su kwana tare da kai. To anan dai yana so ya tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah tare da mala'iku, mu'linan kuma a bayyane. To shi ma wannan akwai sabani, don lokacin da buraka ta dauke shi daga Ka'aba zuwa Baitul Maqdis, to anan wasu na cewa an tara mai annabawa gaba ɗai wanda suka mutu, sai Annabi ya jagorance su sallah. Sai dai aka yi sabani, shin nafila aka yi ko farilla? In ma farilla ce, to wacce ce? Azhar ce ko la'asar ko magriba ko isha ko asuba? To shi ba ai ta maganganu. Akwai wasu ce azhar yayi da su, wasu ce asuba yayi da su, wasu kuma su ce nafila. Sallan nafila yayi da su raka'a biyu, wasu ce raka'a hudu. An gane ko? Yawwa. To amma dai zance mafi ƙarfin shi ne farilla ya yi da su, ya yi sallar farilla tare da su. Wasara Annabi ya yi tafiya ila zuwa ga hujbil jalali, ko zuwa ga shimfiɗu na girma na daraja, wa mawana, kuma Annabi bai yi rauni ba, bai kosa ga tafiyan ba, bai gaji ba. Domin tafiyar da aka yi da shi inda ya hau dabba daga Ka'aba zuwa Baitul Maqdis ne, amma daga nan zuwa can to ba a ce ya hau abin hawa ba, kuma ba a ce mala'iku ɗaukarsa suka yi fira da shi ba, cewa dai an kai sun tafi tare da shi. To wannan zahiri yana nuna kenan da kafar aka yi tafiyar. Yaya kaifiyan tafiyan yake? Wannan wani sirri ne kuma na Ubangiji, wanda shi kanshi Annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi bayani ba, bai bayyana ba. To shine wa mawana, Annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi rauni ba. Ila al-arshi, yayi tafiya zuwa ga al-arshi. Al-arshi kamar yadda aka ruwaito ga Abdullahi da Abbas, yace gado ne na sarauta na Ubangiji, shine al-arshi. Haka Abdullahi da Abbas yake fassarawa. Wal kursi, shi kuma kursi yace mawdi'u qadamir rabb, shine wurin da Ubangiji yake dora kafarsa, kamar yadda aka ruwaito shi Abdullahi ibn Abbas yana fada. An fahimta ko? To haka kujerar ba ta kursi ba abin zama bane, a wurin da Ubangiji yake dora kafafunsa. Ya kafafu suke sai kace baka sani ba. Kamar yadda dai ka san akwai Allah ma baka san yayi ke ba. To haka ba dole bane in an ce kafar Ubangiji hannun Ubangiji sai an yi bayanin yayi ke. Ba bayanin kaifiya. Ahlus sunna ba sa bayanin kaifiya a bangaren sifofin Ubangiji. Sannan ba sa tamsili, ba sa ba da misali. Ba su cewa kafar Ubangiji kamar kafar wani. Sannan ba sa tashbihi, ba sa kamantawa. Sannan ba sa ta'dili, ba sa korewa. Sabanin ɗan bid'a, irin su al-Asha'ira, irin su al-Jahmiya, irin su al-Jabariya, irin su al-Murji'a su suna korewa. Ta'dili suke. Duk wata siffa wadda ke iya bayuwa a kamanta Allah da wata halitta to su yu'abbiluna, kore ta suke. An gane? Kore ta suke. To su ahlus sunna ba sa korewa. Abinda Allah ya tabbatar za su tabbatar, abinda ya tabbata annabi ya tabbatar za su tabbatar da shi. Amma ba su cewa ga yadda abu yake, ba sa bayanin misali, sannan ba sa tashbihi, sannan ba sa taharifi kuma, kamar yadda wasu daga cikin al-Asha'ira suke. Taharifi shine a ce a ga ma'anarsa amma ba ita ake nufi ba, kaza ake nufi. An gane? Kamar yadda Allah ya sa ce kudurar Allah. To duk ahlus sunna ba sa wannan. To haka in ka zo ga wata siffa ta Ubangiji to za ka tabbatar da ita bisa wannan ka'ida ta su ahlus sunna wal jama'a. Shine Ahmadu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama qaddana, wannan hakika ya kusanta. Eh, kamar yadda Allah ta'ala da kansa ya fada, kana qaba qausaini aw adna. Wa nuruhuma, hasken al-arshi da al-kursi, yatala'lau, yana tsosan hasken ne min nurihi, daga hasken Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ita wannan magana babu wani dalili da ya tabbatar da ita. Da wani dalili da ya tabbatar da cewa hasken al-arshi da hasken al-kursi wai sun tsosan haske ne daga shi hasken Annabi sallallahu alaihi wasallam. To haka wannan yana daga cikin aqidu na sufai, masu aqidar cewa shi Annabi ba mutum bane irin ka kai ta fuskar halitta. Su suna ganin cewa Annabi haske ne, kamar yadda aka ruwaito su hadisai da ifai masu rauni, kamar hadisin Jabir Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce ma Jabir, farkon abin da Allah ya fara halitta cikin halittu shine nuru nabiyika ya Jabir, hasken annabinka. To da wannan haske ne suka ce wai Allah ya halicci komai a duniya, ya halicci duniya, ya halicci lahira. Wanda shi Sheikh Ibrahim Iyas ya tabbatar da wannan a littafin sa Al-Faidul Ahmadi, in kun same shi ana sayar da shi a kasuwa, Al-Faidul Ahmadi. To ya tabbatar da wannan kan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama haske ne, kuma daga hasken shi aka halicci duniya da lahira gaba daya. Daga wannan babu wani dalili. Inda da kansa Allah ya ce masa Shaykhul inna ma ana basharun mithluku. Lafazin bashar kuma shine halittar da yake tana da fata, kuma fata akwai gashi samanta. Kita ke kira bashar a Larabci. An fahimta? Sannan ya tabbata Annabi haihuwarsa aka yi. Yana da iyaye, yana da kakanni. To ya za a zo a ce kuma shi wai haske ne? To wannan ba daidai ba ne. Saboda haka wannan magana babu wani dalili a kanta na cewa hasken al-arshi ko hasken kursi sun dosan haske ne daga hasken Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa qarrabahu ar-rahman, sai Allah ta'ala mai rahama ya kusanto da Annabi sallallahu alaihi wasallama. Qurba inayati, kuma kusanci na kulawa, na mutuntawa. Wa khatabahu, Allah ya yi magana da Annabi haƙƙan, da gaskiya, bi gairi riwaya, sun ko ba riwaya ya yi ba, ba faɗa ma mala'ika ya ba ya ce kai mala'ika je ka gaya wa Annabi, a mubasharatan ya yi magana da shi, ba riwaya ba. Walamma tawallahu, lokacin da Allah ya jibinci lamarin Annabi bi husni wilaya, ba walaya ba, akwai bambanci tsakanin alwilaya da alwalaya an gane bi husni wilaya da kyakkyawar jibinta arab Allah ya nuna masa min al-ayat daga ayoyi mu'jizat akbar ayati mafi girman aya wala kadira min ayati rabbihi al-kubra to wannan shi cikin ayoyin ma na ubangiji to yaga wata aya mafi girma to yana ce akai ta sabani wasu ce Allah din ne zatin Allah wanda mun kai magana a baya wa ma zaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai karkata ba ta fuskar abin da ya gani kamar da Qur'ani ya ambata ma zagal bas ma taga ai hasha annabi ya tsalkaka an yazigal mubarrau a ce wanda aka barrantar da shi aka kubutar da shi a ce kuma ya karkata Allah ya bazai yi ko bazai yi ba bihi da annabi sallallahu alaihi wasallama kadi raqqa haqiqa raqqa ya hau jibrilu malaika jibrilu ya hau da annabi sallallahu alaihi wasallama fi zarwati sharf ga aini can tsololuwar daraja shine can inda sidratul muntaha wa zujja an shigar da bihi shi annabi sallallahu alaihi wasallama fin nuri a cikin wani haske min ba'di ma waqaf bayan shi mala'ikan ya tsaya bayan shi jibril ya ce to nan aka umarce ni in tsaya to nan ne sai aka shigar da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wani haske wasu kuma suka ce zai iya daukan ba'da ma waqaf bayan shi annabin ya tsaya ya zo dab da hasken sai ya tsaye saboda bai taba shiga irin wannan wuri ba to nan ne sai aka shigar da shi raka ma waqaf dani yana ya koma zuwa ga jibril yana ya koma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam walamma sara lokacin da yayi tafiya fi bahri izzin a cikin teku na girma bila taraf tekun da kuma bai da gaba bai da iyaka tekun girma na izza na ubangiji subhanahu wataala to nan ne atahun nida sai ga kira ya zo masa ya sayyidar rusul ya kai shugaban manzanni la takhaf karka ji tsoro ana Allah ni ne Allah minni karba daga gare ni bit tahiyyati da kyawawan gaishe gaishe tub da uwanda da su za a fara tarban ka saboda haka da annabi ya isa faran Allah ne ya fara gaya da shi sabanin ba zai yanzu ka je fadan masarauta ko gwamnati ba ka ce wai kuma gwamnati shi zai fara gaya da kai ko ko ba haka bane ko ka je fadan masarauta a ce wai sarki shine zai fara gaya da kai a ga ba za a samu wannan to shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ne ya fara gaya da shi kuma da gaisuwa aka fara sannan bayan an gaisa sai suka tattauna sai aka ce da shi taqarrab ka kusanta ilaina zuwa gare mu kadi ataka nida'una ai kiran mu ya zo ma wasal an baka dama ka roka tuba duk abin da ka roka ba a baka ma tarda ku ba sai abin da ka yarda da shi shine wasu kace fadin Allah ta'ala wala saufa ka rabbuka fatarda ubangijin ka zai ta baka sai ma ka gamsu ka yarda da abin da ake baka to fa zaka ridauna wannan shine yardan mu akan ka dan mun yarda da kai shi yasa muka yi ma haka tadallal ka kusanta alaina akan mu fal qira'u domin baqunta qira'una baqunta ta mu ci ko kuma baqon namu ne lafazin alƙira asalinsa shine abincin da ake shiryawa baƙo an gane idan kai baƙo abincin da zaka shirya masa to shi kira alƙira amma wani lokaci aka yi amfani da shi kuma ana nufin baƙon kama ana saboda haka falƙira ba fal qira'u baqo qira'una baqon mun dole mu girmama shi ya zama dole akan mu mu girmama shi aradnaka mun nufika ahbabnaka kuma mun so ka haza ata'una wannan kyauta ce ta mu zuwa gare ka digai da hisabin ba tare da bincike ba anta kai manshau kai ne asali kai ne mafarar lil hubbi ga soyayya in ka karanta da manshau kuma kana e karantawa mun munshau bi dammin mi idan yazo ce aka ce munshau to kai ne abin kagawa an gani kai ne abin halittawa kai munshau abin halittawa ne lil hubbi dan dai soyayya ma'ana mun halice ka ne dan soyayya ko kuma manshau ai kai ne mafarar lil hubbi wannan soyayya ta mu ma'ana kaninka bamu wa wani ita ba mu ba za mu saki wa wani irin ta ba an gane ko tulitta an haife ka maktunan kana mai halin kaciya ulama ut-tarikh wa sir suna kawo cewa an haife annabi sallallahu alaihi wasallam da kaciya to amma shi ma wannan dai bai tabbata ba babu wani nassi da ya tabbatar da haka an gane ba nassin da yace ya zo da kaciya ko bai zo da kaciya ba akwai ruwayoyi da dama da ake kawowa masu rauni amma dai malaman tarihi da sirra sukan kawo faburikta talatan an yi maka albarka lokacin da ka bayyana a duniya lokacin yana nufin lokacin da aka haife annabi sallallahu alaihi wasallama sakamakon haifuwarsa abubuwa da dama sun bayyana na alkhairi qala ashi ne abu ya fito fili a ganshi wa tuhirta an tsalkake ka wa tuhirta babatan an tsalkake ka wajen tsokar jikinka min kai da shayadin daga makircin shaydani dan kamar da yazo a riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da za a haifa to sai shaydan yazo ya cutar da shi sai yazo ya buge shi shi yasa ake ganin jariri na ta kuka jawaban da annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi an tsalkake shi daga wannan shaydanu ba su samu dama akan haka ba wa shurrifta bil wahyi an darajanta ka da wahayi al munazzali abun saukarwa gare ka abun sassaukarwa gare ka sur'atan da gogawa analnaka fid dunya mun baka kyauta a nan duniya rifi'atan shine ta daukaka ala rusul akan manzannin gaba daya duk duniya ba wani manzo ya kai darajar annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa kam laka min jahin da yawa kake da wata daukaka wata daraja yukhbar wadda an boye ta ila al-hashr ba za a bayyana ta ba sai lokacin da za a yi tashin kiyama to da haka akwai su darajoji na manzo Allah har yanzu ba su bayyana ba sai a kiyama duk abubuwan nan da kaje da kaje ambata Allah ya taimaka su dai fitun da shine darasi na farko sai mu tsaya nan wani sati sai mu ci gaba ko Allah ta'ala ya taimaka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh